shigowa zauren VOA. Yau ma muna kasar Kamaru, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya jagoranci tattaunawa tare da mahalarta zauren kan yadda demokradiya ke gudana a kasar Kamaru. Bismillah Bashir.
To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can Baminda. Malam Muntari Hamisu, to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiya a nan kasar Kamaru tun 1990?
Demokradiya na nawa a nan kasar Kamaru, domin in mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin, an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama, wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara. To amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata, sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiya a nan yana nawa. Ta wajen zaɓe, mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa, illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe, akwai ɗan sanji kam a wajen maganan zaɓe, amma magudin na da yawa har yau. In muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasar Kamaru da wahala, domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya, wato ainihin demokradiya yana nawa a ƙasar Kamaru. In muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu, wato West Cameroon da East Cameroon, 1957 zuwa 1959 akwai su KNDP na su Endere da su Foncha da sauransu, kowa na da jam'iyyar shi. A lokacin demokradiya so mahaɓaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa, amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiya. Shi kuma 1990 nan da aka sake dawo da demokradiyan, kuma da ba a bar shi ma ana aiwatar da shi.
To Alhaji Muhammadu Jafaru, riyan da aka yi dai mai yiwuwa amsarka za ta bambanta da ta shauran, in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, wato jam'iyya mai mulki kenan, duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan, menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu?
Dangane da batun demokradiya a cikin ƙasar Kamaru, babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiya a cikin ƙasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afirka dai, Kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba, wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi 'yancin addininsa. Ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka samu. Na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa. Yau Kamaru na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum, mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane, Kamaru ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu, Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka.
To Malam Shehu, mu koma fannin matasa a demokradiyya din. Wani irin gudunmawa ka ga sun kawo? Idan ka duba matasa zaka ga kaman a jam'iyyar CPDM zaka cewa suna da wato bangare guda na matasa, kuma suna nan daiwa a ciki, suna da shugabannin su, suna da tsari daban-daban a nasu fanni. Haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma haka nan, yawanci zaka cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa. To wannan baya nuna alamar ci gaba a ƙasan?
Ai su matasan tsammanin wa rabuka suke yi. Don dole in kai kokari ka fada a kogi, dole ko takobi aka mika ma ka kama. Yan siyasa kai akwai su da wato batutuwa, kai ka ce zuma, haka za su yi ta sayar muku da mafaki-mafaki, wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji. Alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa, dole wannan ba su da mafita she wannan jam'iyya. Saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da suke mulki a ƙasa, za ka samu mutane sun shekara 40-50 a matsayi guda, ba canje-canje, kawai su ne ko kai biyayya ko ka ƙara gaba. To wannan su suna gani kamar mafita ne. To ba a yabo ɗan kuturu she ya girma da yatsu. To yanzu she yasa mu muke ganin mu jira tukun mu gani, don ba za a iya ce mu yanzu ga wani abin da su 'yan adawan suka yi ba. To babban matsalan da yake fuskantar mu kuma matasa, yanzu an sa sun yi karatuttuka da yawa, ga takaddu amma ba aikin yi. kowa ya koma aikin acaba wannan ya koma shu shaina kaga mutun yana da degree yana da masters amma ya koma gadi to kaga ba wani tsari na matasa a wannan kasa ya za a yi a ce mana demokradiya kuma mun san ana yin shi don al'umma ne don biyan bukatun al'umma to amma ba wani abin da al'umma suke amfana da shi har matasan ma ba abin da suke amfana da shi wannan jami'an adawan sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka sannan mu ce ga wani abin da suka yi amma a halin yanzu ba wani tsammani ko kuma kyautar zaton da za a yi musu don kusan su man aka samu matashi guda ɗaya aka bashi matsayi manta yake da rago
to malamu tari hamisu idan muka duba yanzu ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a karkashin mulkin shugaban kasa Fulbiya baka ganin cewa matasa da yawa yau sun nuna suna kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin Fulbiya aka kai ga wannan matsayi ba
lalle matasa da yawa sun shiga siyasa amma me suke samu a siyasa da suka shiga jaka-jaka biyu 1000 francs da gwamnatin Fulbiya ke ba su saboda su je su yi zabe ko kuma shinkafa da ake ba su ko sardin da dan bread da ake ba wa mutane shine zamu ce suna samun nasara a gwamnati da ya min mukamai da suke na kasan Kamerun na samari guda nawa ne aka ba wa yan samari da matasa ko minista matasan ma tsoho ne ba matashi bane alissa fa mini mutum mai shekara kasa da 40 wanda yake cikin gwamnatin Fulbiya ko kuma shi wani director ne ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani ko secretary general na wani minister babu su saboda haka ba inda ake taimakawa matasa illa iyaka rashin aiki matasa sun yi karatu sun yi boko babu aikin yi yanzu suna ganin suka shiga siyasa suna bin masu kudin bayan su riri dan abin da ya fado suna da sukan dan samu amma ba wani riban da gwamnatin Fulbiya ya cirewa matasa ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su tsaya suna yi ba duk waɗannan yaki-yaki da kace jihar Northwest duk abin da kace yake faruwa a North da sauransu duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan
to malam Hamisu Muntari daga ƙarshe mai kaga ya kamata a yi domin a haɓaka demokradiya a ƙasar Kamaru a tabbatar da demokradiya irin ta gaskiya wanda kowa zai ci ribanta musamman da shugabannin da kuma mazauna ƙasar gabaki daya
na farko kundin tsarin mulkin ƙasar Kamaru ya ci saki la'akari da saki duba shi a masa gyara na biyo kundin zabe na ƙasar Kamaru wanda Elecam take amfani da shi ya ci saki zauna kuma a saki gyaran sa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a cimma gyara a ciki na uku kuma bin doka da rike doka domin ƙasar Kamaru tana da dokoki wanda idan dan hamayya ne ya taka doka za a kama shi amma idan dan siyasan na sashin gwamnati yake wannan baya taba shi to wato akwai wanda doka bai taba su akwai wanda kuma doka na shafan su saboda hakan nan a saka wannan abin da muke kira turanci rule of law sa'annan kuma a ƙarshe a ba kowa matsayinsa da ya cancance shi a wajen da ya cancance za a ba shi ba a dinga fi ana ba wa yan uwa da sauransu da yan kabila ba wanda yake kawo yawanci za ga yan kabila ɗaya ne suke nan a wajejen ma'aikata guda da sauransu a ba waɗanda suka cancanta abinda suka cancanta su yi in ka duba akasarin mutane waɗanda nake magana matasan nan da nake maganansu ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan amma ba su da abin yi na ƙarshe kuma shine a yi la'akari da cin hanci da rashawa wato ita wannan kungiya da gwamnatin Kamaru ta saka na CONAC wanda ake kiran shi mai yaki da cin hanci da rashawa a ba su ƙarfin kamawa kuma su hukuntar su karɓo kuɗin su da rashi ba sai dai su ba da recommendation ma shugaban ƙasa cewa ga abin da suka gani sai yadda ya ga dama ba ya zaɓi wanda zai kama ya sake wanda zai sake ya bar wanda ya ga dama ya bari ba
to jama'a masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau inda muke tattaunawa ne dama akan maudu'in demokradiya ci gaba da aka samu ko rashin ci gaba a kasar Kamaru bakin namu su ne Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyya mai mulki wato RDPC ko kuwa CPDM daga gabashin Kamaru wato a birnin Bertuwa shi kuma Muntari Hamisu daga arewa maso yammacin Kamaru musamman a birnin Baminda a yankin English bakin kuma akwai Sise Bamanga shi kuma daga birnin Duwala wato birnin cinikayyar kasar Kamaru shi Shehu Usmanu daga babban birnin Kamaru Yawunde
Madalla Muhammad Bashir Ladan a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za ku ji mu dauki da wani sabon shirin mu huta lafiya